Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 8 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Hafiz, ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Haka kuma jiya Alhamis, manyan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da a cire shugaba Donald Trump nan take daga makaminsa yayin da ya rage sauran kwanaki 13 a shugabancinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan awaren kasar Kamaru ne sun kai harin kwantan bauna da ya yi sanadin halaka jami'an tsaro da wata 'yar jarida. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, wani rahoton hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaɓen ranar 27 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Sannan kuma za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun yaɗa rigakafin da za a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatinsa kai tsaye ta gidan talabijin. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibin su ba su saka takunkumin rufe hanci ba, kuma babu tazara tsakaninsu da juna. A yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisar suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne, wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a Jami'ar California a Los Angeles, ta gaya wa The New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa, suna rera waƙoƙi, suna cuɗanya da juna. Dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya, cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane 4,085 a Amurka jiya Alhamis. A jiya Alhamis, manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da a cire shugaba Donald Trump nan take daga makaminsa yayin da ya rage saura kwanaki 13 a shugabancinsa, bayan da ya buƙaci ɗimbin fusatattun magoya bayansa da su yi maci zuwa ginin majalisar dokoki inda suka mamaye ginin. Abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka a jiya ta waye ne ga Amurka, inji Senator Chuck Schumer na New York. Bai kamata wannan shugaban ƙasa ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba. Schumer, wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, ya ce hanya mafi sauri da inganci ta cire Trump daga fadar White House shine mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin Trump su yi amfani da garin bawul na 25 na tsarin mulkin Amurka don ayyana cewa ba shi da wasu 'yan majalisar, ciki har da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi. Su ma sun yi kira da a cire Trump ta hanyar amfani da tanadin kundin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu, duk da cewa zababben shugaban kasar Joe Biden na shirin karɓar mulki a ranar 20 ga watan Janairu.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labarun duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da har yanzu a jihohin 'yan awaren Kamaru tsuguna ba ta ƙare ba, duk da shugaban ƙasar Paul Biya ya yi wa al'ummar ƙasar bayani kan irin ayyukan da gwamnatinsa za ta yi a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021. Ana zargin 'yan awaren da kai wani harin kwantan ɓauna da ya hallaka jami'an tsaro 4 da wata 'yar jarida, yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani ƙauye arewacin ƙasar domin rantsar da wani mataimakin gwamna. Ga rahoton da wakilin Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
A jihohin 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru har yanzu dai tsaguna ba ta ƙare ba, duk da cewa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya yi jawabi a 'yan kwanakin nan a yayin shiga sabuwar shekarar 2021 nan, anda yace yana bukatar sasanta rikicin da yake faruwa wanda aka kwashe shekaru hudu ana dauki ba dadi. Yanzu dai jami'an kasar jamhuriyar Kamaru ne suka kwance dama guda hudu da kuma wata yar jarida guda daya, a yayin da waɗansu yan awaren wanda suke cikin dazuzzuka suka yi musu kwantar bauna a kan hanyar mumu zuwa birnin Bamenda, a yayin da suke rakiyan waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati. Alhaji Muttari Bamenda ya nuna ƙarin haske kan al'amuran da suka faru da yake shi ga nauyin fajiyau ba.
Lallai ne ɗan aware sun kai wa motar soja da waɗansu ƴan farin hula suke ciki hari a Momo Division, wato a wani ƙauye a nan gaba da Bamenda kaɗan. A lokacin yanayin da suka tafi raɗa sabon jiyo wanda aka saka shi a kan ragaman lura da wannan ƙaramin hukumar in a makon baya, to da suka je wajen inda SGO da prefect wajen gabaki ɗaya suna dawowa, to a hanyar dawowa ne ƴan aware suka kai musu kwanton ɓauna, suka sassaka abin nan kayan bomba a cikin ƙasa, da kuma suna nan a saman tudu da bindigogi suna jiransu har dai lokacin ya kawo motan soja, kuma ba da sinan su ba su suka auka cikin wannan tarko da suka dana musu. Motan sojan ya shimfure cikin rami, motoci biyu ne ma suka fada. To a cikin mota daya an samu akwai delegate, wato ita babban da ke lura da abubuwan da ya kamace labaru na wannan wajen na Momo Division na, wato divisional delegate kenan, sunanta Jene Beki. To Allah ya tana na ciki, Allah ya mata rasuwa. Shi kuma sojoji guda hudu,
Alhaji Ahmadu Jibo, shi kuma mai ba da shawara ne ta bangaren tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mini.
To asalin kowa ne ɗan aware sun kai hari yayin da aka je za a naɗa wani shugaban, wato wani ƙauye a can, wani su prefect mataimakin gwamna kenan. To yanzu ɗan aware sun kai hari har an samu rawukan da suka mutane suka rasa rawukansu, musamman ma da wata yar jarida a ciki. To a tattaunawa da shugaban kasa yake yi kowane shekara ga mutanen al'umman kasar shi, shugaba Paul Biya ya fito yayi magana karara, yace shekaran nan.
To madalla, sai ku kasance da mu a cikin shirin mu na dare domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga Hadiza Chari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Zababban shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya gabatar da Merrick Garland, wani alkalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar Republican suka hana bashi kujerar kotun koli a shekarar 2016 a matsayin babban lawyer da zai jagoranci ma'aikatar shari'ar ƙasar a sabon gwamnatinsa. Garland, mai shekara 68, ya yi shekaru 23 a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara a Washington, amma ya soma aikin gwamnatin tarayya lokacin da tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Barack Obama ya gabatar da shi zuwa babban kotun ƙasar a shekarar ƙarshe ta shugabancinsa. Yin aiki a matsayin babban lawyer ƙasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni, kuma na amsa, a cewar Garland jim kaɗan bayan da Biden ya gabatar da shi a hukumance. Ko da yake gabatar da Garland a kotun koli da Obama ya yi ya zo ne watanni gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016, sanatocin jam'iyyar Republican sun ki amincewa da shi, suna masu cewa ya kamata ta jira har an rantsar da sabon shugaban ƙasa a shekarar 2017 don al'ummar Amurka su sami damar faɗin albarkacin bakinsu. Jami'an tsaro da ke kula da Majalisar Dokokin Amurka sun yi ta kin karɓar tayin ƙarin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar Laraba da ta juye zuwa tarzoma, namarin da ya tilasa wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar. Zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana ɗaya bayan da ɗimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka ture shingaye da ma 'yan sanda na Capitol suka kutsa cikin ginin. Mataimakin sakataren tsaro Ken Rapono ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa mai ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da 'yan sanda na Capitol a makonnin da suka gabaci tarzomar. Mun tambaya fiye da sau ɗaya, in ji shi. Martanin ƙarshe da muka samu a ranar Lahadi a watan Janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro. Hotunan bidiyo da aka yada a kafofin sada zumunta da kafofin yada labarai a ranar Laraba sun nuna ɗaruruwan masu tsauraran ra'ayin goyon bayan Trump da suka fi ƙarfin shingaye da 'yan sanda yayin da suke kutsawa zuwa cikin ginin na Capitol. Wasu kuma sun mamaye 'yan sanda suna haurawa a bango da fasa tagogi don shiga ciki.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar. Wani rahoton hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ya bayyana gano wasu waɗanda suka aikata abubuwa da ke da nasaba da cin hanci a yayin zaɓen ranar 27 ga watan Disamba shekarar da ta gabata. Hukumar ta ce tuni ta gabatar da wasu waɗanda ake zargi da wannan aika-aika a gaban kotu domin su fuskanci hukunci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Tun a jajibirin zaben da ya gabata ne, hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta bayyana shirin aika jami'an sa ido a runhunan zaɓe da nufin tantance gaskiyar lamari a game da zargin da wasu 'yan siyasa ke yi akan cewar wasu takwarorinsu na sayan ƙuri'u ko katocin zaɓe a hannun talakawa. Kwanaki sama da goma bayan gudanar da zaben na ranar 27 ga watan Disamba, rahoton hukumar ta halsiya ya bankaɗo wasu abubuwan da suka faru a wannan rana, in ji daraktan watsa labaranta Attahmu Tari.
Wani wuri zakatar da kamar ana neman a cika akwatin zaɓe da takardu na zaɓe wa'annan. Wani wuri zakatar da kamar wasu 'yan siyasa sun zo cikin hili tare da wasu mutane suna ba su kamar cewa su je su musu kaza, su musu zaɓe. Wani wuri zakatar da an haɗi sakamako ba tare da wakilan wasu jam'o'i ba. Wani wuri zakatar da an yi zaɓe ba tare da an ba da takarda da cikin procuration ta ba da izinin a yi zaɓen ba. Kuma an samu kamar neman a sayi mutane su yi zaɓe.
Da ne kotuna suka fara sauraron mutanen da suka faɗa komar hukumar ta halsiya a ranar zaɓe.
Zancen da nake maka a shekarun jama'a birnin Kwanni, amma wasu shari'a da aka ɗauke su hannu dumu-dumu cikin wuraren aiki na banza a garin Malbaza. Don ka a garin Kwanni an musu shari'a an ba su kasanta lala na shekara guda da tara ta shiga 50. Kuma duka wani wanda muka kama wanda muka sa hannun shari'a tana can tana aikinta. Insha Allahu za a samu sakamako.
Amfani da kuɗaɗe ko bin hanyoyin da suka saba wa doka da zummar samun galaba a zaɓe wani abu ne da wasu 'yan siyasa suka mai da shi sana'a a nan Nijar, musamman a yankunan karkara. Dan takarar zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Akal Ƙasa Alasan Intinikar na cewa shi ganau ne.
Wani tsari na sata shugaban akwatin zaɓe da magata karben shi in suka kawo akwatin zaɓe ba a barin su su shiga can wajen inda addakwai wakilan party su gabatar da wannan sakamako. Tunda can bakin ƙoha aka sa soja da kazo sai a amshe ma akwati a ce shiga harkokin gaban ka.
Domin kaucewa sake afkuwar haramtattun abubuwan da suka faru a zaben na watan Disamban da ya gabata, hukumar halsiya ta zo da wasu shawarorin da ta bayyana a rahoton da ta fitar.
Kamar hukumar zaɓe mun kwatanta mata wa'annan mutane da ake turawa don su kula da zaɓe ya kamata a ba su horo mai kyau. Tunda mun gani da idanunmu cewa wasu ba su lakanta ba. Kuma kamar 'yan siyasa abin za mu ce musu waye ma mutanensu Kano bisa kamar amfanin zaɓe. Kuma wakilan da suke tura da ake cewa delege yara ne yawancinsu, amma mun ga inda yana wanda ke da shekara 15. Mun ga da yawa ba su iya cika takardu ba, wasu ba su ma san wani party ya turo su ba.
Wannan shine karan farko da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ke aikin sa ido a zaben ƙasar ta Nijar. Kuma alamu na nunin wannan mataki ya yi tasiri wajen takaita sayan ƙuri'u ko katocin zaɓe a wasu wuraren, lamarin da ake ganin zai sa 'yan siyasa su shiga taitayensu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaimu Mumuni Barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, yayin da ake shirin yi wa shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo da wasu sauran manyan jami'an gwamnati allurar rigakafin corona kai tsaye ta gidan talabijin. Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun yaɗa rigakafin, inda wasu ke cewa ba za su yarda da kome gwamnati za ta faɗa kan rigakafin ba. Wakiliyarmu Halima Abdurrahman ta aiko mana da wannan rahoton.
Mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun Abubakar Muhammad Saraki ya bayyana cewa akwai yuwar zuma za a daga a bakin shugaban kasa a ce maganin rigakafin cutar korona ne saboda rashin kwatanta gaskiya a bangaren gwamnati.
Batun asha'an Najeriya su warke akan abubuwa da yawa na gwamnatin nan masu ikirarin gaskiya ba yau aka fara ba, don haka ba wani wayo da za a yi matsan Najeriya yadda da wannan gwamnatin. Matsalar ba wai ta a yi ma shugaban kasa ne, tambaya farko, tambaya ta biyu, shin ɗan Najeriya ya ma yadda da korona? Ina hukumomi daban-daban da aka yi su domin wayar ma al'ummomi kai da sauran abubuwa irin waɗannan, ko duriyarsu ba kya ji matsalar da ke cin rayukan 'yan Najeriya a kullum. Matsalar rashin tsaro ne wanda kuma gwamnati 'yan canji da alama ba ruwanta da wannan, tana yin abin da ta so ne a karan kanta, ba wai tana yin abin da ya dace ne ba ko abin da 'yan Najeriya ke so. Ko an ma shugaban kasa an ɗauko yayin shugaban kasa, al'umma za ma su ƙara fito da alamomin tambayoyi ne. Misali, shin rigakafin ne aka ɗiga ma shugaban kasa in a baki aka ɗiga, koko zuma ne aka ɗiga ma 'yan Najeriya? Zai wahala su yarda da wannan abu, ba matsalar 'yan Najeriya ba kenan.
Babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi bayani daki-daki akan shigowa da rigakafin cutar coronavirus 100,000.
Na farko, ba shakka na gwamnatin Najeriya ta yi yunkuri ta kuma samu allocation na ainihin wannan alluran nan na rigakafin coronavirus doses 100,000, watan a takaice mutum 100,000 kenan sai samu wannan rigakafi kai tsaye. Wasu su tunanin akan cewa ana da mutum miliyan 200 ta za samu 100,000 guda kawai. To amma gara a fara daga wani gurin tukuna, da su za a fara? Ma'aikatan lafiya su ya kamata a fara kula da a tabbata akan cewa an ba su wani rigakafin. Duk wani cece kucece da ake akan batun rigakafi, abin da ke faruwa yanzu shine babu wani kimiyya da ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba daidai bane. Duk duniya gabaki daya abin da ake fuskanta yanzu ita ce rigakafi. Saboda haka dole ne mu ma ba za mu fita da kanmu daga cikin jama'a a duniya gabaki daya, wato mu Najeriya kenan. Saboda haka dole ne mu shiga cikin jama'a, mu shiga cikin duniya gabaki daya, musamman babban mukami da muke da shi, wato kujera da muke da shi a kungiyar kiwon lafiya ta duniya gabaki daya. Saboda dole ne mu ma a Najeriya da kuma Afrika mu nuna akan cewa lalle muna tare da duniya. Kuma bayan haka, idan wayannan rigakafin suka iso Najeriya gabaki daya daga baya, idan wani ya ce shi baya son rigakafi, a gaskiya fi sabilillahi ba za ka ga laifin shi ba. Saboda wasu suna tunanin ya aka yi cikin dan karamin lokaci har kimiyya ta fito da wannan rigakafi ta coronavirus. Yayin da muka sani wannan corona ta fi ainihin kama ainihin turawa, shi yasa suka yi hanzari suka fito da wannan rigakafin. Amma wannan rigakafin da za a yi mana iri ɗaya ne da wanda su ma za a musu. Kaga mutum ba zai so cutar da kanshi ba, Amerika ba so ta cutar da mutanenta ba, mutanen Ingila da Turawa gabaki ɗaya su ba za su so su cutar da kansu su wa kansu ainihin rigakafin da zai kawo illa ga al'ummarsu ba. Saboda haka mu ma mutanen mu muna kira ga al'umma kowa ya haƙuri a kwantar da hankali. Problem ɗin rigakafi dama dole ne abu da ya fito sabo, dole ne a yi ta cece kuce. Amma kada mutane su damu, mu a Najeriya ma'aikatan kiwon lafiya aikin mu kenan, mu tabbata akan cewa kowa ya samu rigakafi mai kyau.
Babban daraktar ma'aikatar lafiya na matakin farko Sha'ibu Faisal ne da ya bayyana cewa shugaba Buhari, mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo da sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha da wasu jigajigai a kasar za su kasance a rukunin farko na karɓar rigakafin cutar coronavirus ɗin idan suka iso. Ana dai samun karuwa adadin masu ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya, wanda a cikin kwanaki biyu da suka gabata kullum adadin mutane da suka kamu da cutar sun zarta 1,500. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf da wannan rahoton, kada manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin Duniya Amurka.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19, kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na Duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Kowa yakan ce, wai me yasa mutum ba zai hakura da zaman aure ba? Wannan wata dabi'a ce da ke yawan faruwa. A ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji, idan ban bar auren ba, zan mutu cikin shekara guda. Saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina, ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka.
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalilai na tsaro, wacce kuma ta samu kubuta daga matsalacin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype. Amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan, saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da 'yan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan haɗari. Amma yanzu da ake fama da COVID-19, yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsu a gida ya zama abu mai matuƙar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar ƙungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalar cin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
We see more
muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19, suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai ka ga suna hana mutum fita daga gida, idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana ɗauke da COVID-19, ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki ɗaya.
Thomas Mannion, darakta a cibiyar kula da iyali a ƙaramar hukumar Montgomery, ya zayyana nau'ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje.
Abinda muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri ɗaya, amma lamarin na da matukar muni da haɗari. Batutuwa da suka shafi makule mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai, mun ga ƙaruwar ire-iren waɗannan korafe-korafe.
Akalla birane 14 a Amurka sun ga ƙaruwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban, a cewar masu bincike irin su Emily Leslie, wacce har ila yau ƙwararriya ce a fannin tattalin arziki a Jami'ar Brigham Young, kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna.
Mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020, muka kwatanta da na bara. Ƙaruwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu. Mun gano cewa adadin ya ƙaru a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban, haka zalika a tsakanin masu ƙarfi da marasa ƙarfi ma. Sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata.
To abin da ya fi damun masu shigar da ƙara shi ne, mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu ɗauki. Debbie Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafinsu a ƙaramar hukumar ta Montgomery.
Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu, suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako, saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su DoorWise da ake samu a yanar gizo. Natalie jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira DoorWise, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali, kada ka yi tunani akwai matsala ta tare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni 3, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfaɗowa ne.
Masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesias, sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta da ke hakika hanyar Damaturu zuwa Maiduguri. Ba hanyar Kaduna zuwa Abuja su ne hanyoyi mafi amuni da ƙazanta a duniya. Waɗannan hanyoyi sun zama tamkar kabari salamu alaikum ko kuma tarkon mutuwa, inda ake kisa da ma sace mutane kamar dabbobi. Sai Allah ka kubutar da bayinka da ke hannun waɗannan 'yan ta'adda cikin ƙoshin lafiya. Ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dakon Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Ka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na fara karɓar rance daga asusun mutane na banki, akwai buƙatar gwamnati ta fara neman izini a gurin masu dukiyar kafin ta fara, domin wannan yunkuri na iya sa al'umma su daina mu'amala da banki, wanda hakan zai iya kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasarmu. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ungwakaru kuma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika matakin kare kai da jama'ar jihar Borno suka ɗauka don kare kansu daga har-haren ta'addancin 'yan ta'adda ya yi daidai. Sai ƙarshe nake roƙon mai kowa mai komai ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero ya ce salam biyoyi Hausa. Na so ku bani dama ne tsokaci dangane da abin da ya faru a siyasa Amurka. A gaskiya ba mu ji daɗi ba akan abin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka aikata, wato mamayar da suka yi wa majalisar dokokin ƙasar kan abin da suka kira na rashin amincewa da shan kayan da shugaba Trump ya yi a zaben da ya gudana. Dokokin ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ciri tuta wajen bin tsarin demokuraɗiyya 100%, amma a gaskiya yanzu alamun sun nuna da cewa tsarin demokuraɗiyya a Amurka sun kama hanyar rushewa. Don haka ya kamata shugaba mai jiran gado Joe Biden ya yi ƙoƙarin maido da martabar ƙasar Amurka a idon duniya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce kalaman da gwamnanmu Abubakar Sani Bello na jihar Mutaneje ya yi cewa ba zai yi sulhu da 'yan bindigar da suka addabi jihar tamu ba, hakan yana da kyau. Sai dai kuma abin tambayar shi ne in me yake yi domin taka musu birki ganin yadda suka sako jihar tamu ta Neje gaba. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa-service@voanews.com. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yaɗa cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba, kuma babu tazara tsakaninsu da juna. A yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisa, suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne, wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a Jami'ar California a Los Angeles, ta gaya wa The New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa, suna rera waƙoƙi, suna cuɗanya da juna. Dukan waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya, cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe aƙalla mutane 4,085 a Amurka jiya Alhamis.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin gidan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyaru wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julia Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.